وتستبشر أمتي إلى 73 فرقة. يبشي يهوداوا سرب جدا 70 دقاء الأمر كرسوتي سرب وزن جدا 70 دقاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكم الأمة تاوات المسلمين كنا ذات الربع حرلوا كشي 70 دقاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلها في النار dukkan waɗannan ƙungiyoyi na ɓata ne kuma wuta za su kai mutane illa wahida banda guda ɗaya kamar an tambaye shi kamar da zuwa wata riwaya an tambaye shi aka ce wacce ce wannan ɗayan ya ba da amsawa da cewa waɗanda za su tsira daga cikin dukkan ƙungiyoyin nan wanda ya kira ta da suna at-ta'ifatul mansura wato tawaga wadda take samun taimako daga Ubangiji ko al-firqatun najiya wato tawaga wadda take za ta tsira na al-kiyama yace ma ana alaihi al-yawma wa ashabi shine abinda ni inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nake akan shi a yau da ni da sahabbaina wato tsira daban da kaza al-umma musulmai sun yi zuwa gida daban-daban wani al'amari ne wanda dama can manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya riga yayi ishara yayi bishara akan cewa za a samu wannan rarrabuwar kuma ya faɗi menene mafitar shine wanda zai tsira wanda ya kasance akan irin tafarkin da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake akai da shi da sahabbansa wato shine tafarkin bin alqur'ani da sunna a bisa yadda su waɗannan al'umma suka fahimta a bisa fasarar shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma fasarar sahabban nashi Allah ya kara musu yarda wannan kaddara da Allah ya kaddara kuma a cikin hikimar Allah ya sa mata sabubba sabubba da yawa sun faru wanda suka ja zuwa ga rabuwar kan musulmi daga cikin wannan sabubba shine aka haifar da kungiyoyi mabambanta na bata kungiyoyi na farko da aka fara samu a cikin musulmai na bata shine khawarija wato kungiya da zaka iya cewa ƴan kalakatu ko ƴan zubar da jinin musulmi ba ji ba gani kamar ƴan boko haram wannan kungiyoyi tun sahabbai suna raye aka same su farko-farkon su daga zamanin sayyidina Uthman wanda ma su ne suka kashe shi su suka yi mai tawaye suka kashe shi zuwa zamanin sayyidina Ali radiyallahu anhu shi ma ya yi fada da su kuma su ne ma suka kashe shi wannan ita ce kungiya ta farko da aka samu a musulunci daga nan kuma aka samu kungiya da ake kira da suna al-qadariyya wato ƴan babu kaddara masu cewa babu wani abu mai suna kaddara wato ba Allah ne yake tsara abubuwa ba shi ma yanda kake ganin abu na faruwa Allah ma haka yake ganin su ta'ala Allah amma ya kunna uluwar kadira wannan suna yake ce ma al-qadariyya ƴan ba kaddara aka zo aka saki samu wasu kungiyoyi a irin mu'tazila wanda suke musun nasoshin alqur'ani su dinga fassara su da sarrafa su dinga musu tawili wanda suka dauko galibin tunanin su da fassarar su daga wasu abubuwa bare da suka shigo cikin musulunci daga falsafa ta Yunan ko daga tunani irin na falsafatul igrik da makamantarsu daga cikin abin da ya haifar da wasu daga cikin kungiyoyin akwai waɗannan rigingimu da aka yi na siyasa da tashin hankali da kashe-kashe wannan ya haifar da wasu mutane waɗanda suka janye jikinsu daga rayuwa suka ɗauki tafarkin gudun duniya suka ɗauki tafarkin ƙin yin rayuwa gama gari wasu suna koma kan duwatsu wasu suna koma kan cikin dazuzzuka suka kama rayuwa kawai ta takashshubi ba sa cin abu mai kyau ba sa sa sutura mai kyau ba sa yin mu'amala da mutane wasu su ba sa yin aure wasu su ba sa shan ruwa kullum sai dai azumi wasu su ba sa bacci kullum sai dai sallah suna yawaita ambaton Allah da kuka wannan su ne asalin abin da ake ce ma as-sufiyya sufaye da kaji ana faɗi a yanzu to asalin su kenan shine annawatul ula na samuwarsu wato wasu mutane ne da suke da manufar gujewa rigingimu da fitintunin duniya, gujewa siyasar duniya da ta lalace, bari su koma gefe su fuskanci lahirarsu. To a haka kuma sai suka samu kansu a cikin wasu kurakurai. Don dama Allah ya bamu labarin irin haka ya faru da wasu mutane a zamanin annabawan baya, zamanin annabi Isa particularly. Fadin Allah wa rubaniyata libta da uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a mardatillahi fama ra'awha haqqa ri'ayatiha. Allah ya ce da kuma ar-ruhbaniyya, wato rayuwa ta gujewa duniya, rayuwa ta yin watsi da duk wani abin duniya da kama hanyar lahira kadai, mutum ya bar hatta abin da Allah ya halasta masa ya guje masa. Allah ya ce su suka kirkiro wannan rayuwa, mu ba mu daura musu ita ba, kuma sai su kasa kiyaye su da kamata su kiyaye. Domin Allah bai ce mutum ya bi duniya kawai ya yi aikin lahira kadai ba, akwai aikin duniya akwai kuma na lahira. Da haka cikin addu'a ake cewa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Da haka Allah yake cewa qul man harrama zinatallahi lati akhraja li ibadihi wa tayyibati min ar-rizq. Allah bai hana abin da yake mai kyau na duniya ba. Haka nan Allah yake kullu min tayyibati ma razaqnaku, ku ci daga abu mai kyau da muka azurta ku. Kalli ashabul kahfi, lokacin da suka farka daga wannan dogon baccin nasu, me suka ce ma ɗaya daga cikin su, falyanzur ayyuha azka ta'ama, ka je ka duba wani abinci ne mafi kyau, falyatikum birizqin minhu, ya kawo musu abincin da, wato hata abinci in kana da wadata ba laifi bane, dan ka ce azka ta'ama, mafi kyan abinci. Wani mutum ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sahih Muslim, ya manzo Allah, ni na kasance ni dan kwalisa ne, dan gayu ne, ina so in ga tufafina mai kyau, ina so in ga hulata mai kyau, ina so in ga komai nawa mai kyau, ko in dai haka na nuna san duniya. Annabi ya ce mishi inna Allaha jalilun yuhibbul jamal, yana cikin sahih Muslim. Idan ka ce cikin sunan Abi Dawud, za ka ga hadisai da ya kawo da yawa wanda suke nuna cewa mutane na farko da suka fara tunanin kazanta da dauda da rashin sanin ciwon kai a matsayin ibada shine waɗannan ne ɗan kalakatun da ake fara. Lokacin da Ibnu Abbas ya je gunsu zai tattauna da su, bayan sun yi masa Ibnu Ali tawaye, sai ya ci kwalliya ya sa sutura mai kyau, yana zuwa kafin a fara tattauna suka fara ce mishi, to me kuma wannan, kana malami kuma ka zo ka yi shiga haka, wato kana so kana mana kai kana san duniya ne? Sai yake ja musu wasu ayoyi irin wanda muka ambata nan, qul man harrama zinatallahi lati akhraja li ibadihi. To almuhimu shine waɗancan mutane a farkon al'amarin musulunci, musamman a ƙarni na biyu zuwa na uku, waɗanda suka dinga janye jikinsu daga cikin mutane, irin su ma'ruf al-kharji, irin su junaydu da ire-irensu, irin su wata da ake ce masu kaina, jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce, suka zama sanannu akan cewa su ƴan zuhudi ne, ƴan gudun duniya ne, suka bambanta da sauran mutane. Sai zamana an samu fi'a guda biyu, an samu kamar tafarki guda biyu na neman lahira. Akwai tafarkin al-fuqaha, tafarkin malamai irin su Malik, irin su Abu Hanifa, irin su Ahmad ibn Hanbal, irin su Shafi'i, suna taka tsantsan game da duniya amma ba su guje ma abin da yake na halatta a cikin ta ba, suna kuma koyon ilimi suna karantar da shi akan tafarkin annabawa. Ai kuma samu tafarkin az-zuhad ko al-mutasawwifa, waɗanda su ba su da ilimi, ba su tsaya sun koyi ilimi mai kyau ba na farko kenan, na biyu kuma suna ganin yin mu'amala da duniya to ɓata ne, ko da mu'amala ce ta halasa, misali aure, cin abinci mai daɗi, neman kuɗi, gina gida da sauran abin da ɗan adam yake yi na yau da kullum, yanzu suna ganin wannan shagala ne, sai suka guje ma waɗannan abubuwan gabaki ɗaya, sai suka koma cikin dazuzzuka da gefen gari, suka kafa ƴan bukkokinsu suna yin bauta kawai, ba sa cin abinci sai abin da ya samu. Wannan su ne asalin sufaye. A iya wannan abin da suke yi, malamai sun zarge su, malamai sun nuna cewa wannan ba shi ne manhajin annabta ba, wannan ba shi ne manhaji mai kyau ba, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da yake faɗa cewa na fi kudin tsoron Allah, yace amma ina yin aure, ina da mata, ina cin abinci, ina azumi, ina sanya turare, ina yin kaza, ina yin kaza. Da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin waɗannan, su kuma suka bi suna ganin wannan ma ba daidai bane. Saboda haka sai ya zama wannan shine abinda farko aka sanya wato dan ba na kawo tafarkin tasawuf. To ana nan da tafiya ta nisa, sai abun kuma ya ƙara faɗaɗa. Ana ka fara kafa jam'iyyu, shine abin da ake ce maturqus sufiya, kowa ya tashi sai kafa jam'iyyar shi ta wannan fata, kuma ya ƙara mata wasu za'ida akan abin da aka sani da yayi ƙare-ƙare. Sai ne ya kawo wasu munanan tunane-tunane da wasu aƙidoji har ka ga yadda ake danna yanzu. Daga haka aka ƙirƙiro abubuwa da yawa, aka ƙirƙiro ɗariƙun sufaye da yawa, wanda mafi shahararsa yanzu akwai irin Shaziliya, akwai Ƙadiriyya, akwai Tijjaniyya, akwai Naqshbandiyya, suna nan da yawa. Waɗannan ɗariƙu da ire-irensu babu shakka sun kawo addinin musulunci karnaƙi ba ɗan kaɗan ba a cikin yaduwarsa, sun kuma lalata nagartarsa, sun hautsina shi, kuma sun yaɗa a cikin ƙasashen musulmi yaɗuwa mai yawa. Abin mamaki shi ne, kamar da malaman tarihi suke faɗa shi ne, wato ba ko ina ne ma malaman musulunci suka tashi suka yi gwagwarmaya ta yadda ya kamata don yaƙi da sufanci din nan ba, saboda abin ya zo da matsaloli da yawa. Farko dai an tabbatar da aƙidunsu akwai aƙidun muna, domin su ne suka kawo maganar farko game da cewa ai a mace Annabi bai mutu ba. A gunsu za ka ji wannan maganar. Bayan kuma ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu, duk wanda ya taɓa zuwa Madina ya san inda kabarin Annabi yake. Ko baka taɓa zuwa ba ka ji labari, kawo ga dai ba zai yi a ce da ransa sahabbai su ɗauke shi su saka shi a kabari ba, sai da ya mutu. Aka tabbatar ya mutu, kamar da Qur'ani ya bada labari, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Su ne suka fara kawo aqida game da cewa Annabi ya san gaibi alayhi salatu wassalam, halin kuma Allah ya ce Annabi bai san gaibi ba. Su ne suka fara kawo aqida a cikin musulunci game da cewa wali ya fi Annabi daraja. Mu gobe sani cewa a matsayinmu na musulmi, annabawa su ne mafiya girman daraja a cikin bayin Allah. Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas, Allah yana zaɓen mutane ya ba su annabta. Sai a zo ga wani mutum wanda ba a san ba ko Allah ya zaɓe shi ko bai zaɓe shi ba, amma sai a ce ya fi annabin Allah daraja, kuma yana iya kawo ta shari'a saɓanin can annabin Allah. Ana nan har suka kai ga munanan aƙidu irin aƙidar wahdatul wujud. Wannan aƙida tana daga cikin mummunar aƙidar da sufaye suka kawo cikin musulunci, shine ƙudurta cewa babu wani abu a duniyar nan da kake gani face Allah ne. Shine al-wujud, samuwa, wahda, guda ɗaya ce. Wannan abin su ne sahallat, Mansurul Hallat, irin abin da suka dinga yaɗawa ke, da irin su Ibn Arabi, waɗannan wasu manyan sufaye ne waliyai a cikin ɗariƙa, wanda shi Hallat kashe shi ma aka yi. Sarkin zamanin shi, malamai suka ba shi fatawa, suka ba shi shawara cewa wannan mutumin ɓatacce ne, kuma yana ɓatar da mutane, domin yana yaɗa wannan muguwa aƙida, kuma ana zargin shi ma da cewa yana yin bokanci, yana aiki da aljanu, ana iya ganin abubuwa a tare da shi na rufa ido, kamar ya shiga cikin gidansa a lokacin da, misali, ba lokacin kaka an mangwara ba, sai a ga ya fito da mutane da mangwara ya ce mala'iku ne ke kawo mishi, yana yin irin wannan. Ana zaune da shi a neme shi a rasa ya ɓata, sai bayan lokaci kaɗan ya sake fitowa ya ce ai yanzu nan ya tafi Baitul Maqdis ne, ko ya tafi Ka'aba ne, ko ya tafi gun Annabuwa ne. Duk irin waɗannan abubuwan suna nan a cikin tarihinsa, ba ƙarya ake masa ko shiri. A sakamakon haka sarkin ya ga cewa babu alheri a cikin ci gaba da barin wannan mutum yana rayuwa a cikin musulmi, ya zama fitina. Saboda haka aka yanka shi, da kasan ana yanka rago Hallat. Amma har yanzu, har yanzu zaka ji ƴan ɗariƙa sufaye suna ci gaba da cewa wali ne na Allah, a halin duk malaman zamaninsa sun yi ijma'i akan cewa batacce ne kafiri ne kuma aka kashe shi. Haka Ibn Arabi shi ma wani mutum ne wanda yake hadabi kwarai da gaske a wannan babi. Waɗannan mutanen da na bayan su suka zo suka kawo aqida ta wahdatul wujud su ne masu cewa junansa Allah, su ne masu ga mutum ya ƙi sallah ya ce to saboda me zai yi sallah. To ana nan Allah ya taimake mu a nan ƙasar ta mu ta Najeriya, aka zo fiye da shekaru 40 da suka gabata aka kafa ƙungiyar Izala wanda sai Sheikh Samari Idris ya kafa a garin Kaduna farko kafin ta zo ta yaɗu ko'ina. Allah ya saka musu alkhairi. A wancan lokacin waɗannan ɗariƙu sun yaɗu sosai a ƙasar nan, duk abin da suke faɗa shi kawai ake bi. Shehunai masu shugabanci wannan ɗariƙu suna cin kasuwarsu, suna cin karansu babu faka. Aka zo aka fara da'awa ta sunna, aka yi ta yaƙarsu ana wa'azi, Ubangiji kuma ya nuna gaskiya. Mutane suka fahimci sunna, da dama suka bar yin wannan ɗariƙa. Ababen da da ake ambata na ɓarna sai suka zo sai suka ƙoye suka daina faɗin su, suka dinga wato janye jikinsu da baya. Wasu dai sun tuba, wasu kuma ko ba su tuba dai ba sa iya faɗin maganar, saboda yanzu akwai wato challenge, akwai ƙalubale idan ka zo kana irin waɗannan munanan maganganu. Haka aka ci gaba da tafiya, sunna ta yi ƙarfi a ƙasar nan, alhamdulillahi ta yaɗu har zuwa sauran ƙasashen yammacin Afirka, wanda duk ya yawata waɗannan ƙasashen da suke makwabtaka da Najeriya: Nijar, Ghana, Kwatano, Kamaru, Togo da ire-irensu. Zai ga tasirin yadda al'amarin sunna ya yaɗu sosai sakamakon wa'azi na ƙungiyoyin Izala da makamantansu, sakamakon yaɗuwar karantarwa ta Izala, wanda a da can waɗannan 'yan ɗariƙu sun zo ƙasashenmu na musulmi nan Najeriya, sun tarar da akwai malamai na zaure, sun shigar da wasu da dama daga cikinsu cikin ɗariƙa, sai kuma suka samar da wani tradition, wata al'ada, shi ne ilimi ya zama wani abu na khawas na wasu mutane na musamman. Duk malami sai zai karanta da 'ya'yanshi kawai da wasu na kusa da shi, sauran mutane ba sai dai a basu a cikin jahilci a ci gaba da bautar da su. Duk mutumin da aka bar shi a cikin tsantsan jahilci to za a iya bautar da tunaninsa, za a iya bautar da hankalinsa. To Izala da ta zo daga cikin abin da suka yi na kawo revolution shi ne suka zo da irin abin da aka yi kira da suna universal basic education na musulunci, cewa kowa a ba shi dama ya karatu, a buɗe makarantun yara, makarantun matan aure, makarantun manya, a buɗe karantarwa a masallatai da unguwanni da ko'ina. Wannan karantarwar da aka buɗe ta ko'ina ita ta haifar da wannan juyin juya halin da muke ganin yanzu ya faru a ƙasar nan game da ilimi, alhamdulillah. Saboda duk wanda yake wato yake cin albarkacin sunna a yanzu a matsayin shi ɗalibin ilimi ko malami ko mai karantarwa ko almajiri ko shugaba ko wani gama garin musulmi, yana cin albarkacin wancan alkhairin da Mala Abubakar Gumi ya dasa a Kaduna. Ɗaliban shi kuma suka kafa ƙungiya ƙarƙashin haka, su Malam Sama'il Idris, suka ci gaba da wannan wa'azin har zuwa yadda muke gani. Ba wanda ya isa ya taso illa a ƙasar nan ya da'awa ta sunna ba tare da ya ci moriyar shimfiɗar da waɗansu suka yi a baya ba. Allah ya Ubangiji ya gafarta musu, Allah ya saka musu da alkhairi, Ubangiji Allah ya kauda kai akan kurakuransu, ayyukansu na alkhairi Ubangiji Allah ya doye musu ladansu. Duk wanda yake bin tabarkin sunna a yanzu da yana cin moriyar abin da suka yi. To amma ana nan da shekaru suka tafi, ƙala alaina al'amadu, wato zamani ya yi nisa, sai kuma ana nema a koma inda aka fito. Kamar dai maganar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa ana nan wata rana, bayan da yake cewa farko shedan ya cire rai daga a yi mishi bauta, a bauta wa gumaka a cikin jaziratul Arab, a Makka da Madina da sauran ƙasashen da ke kusa da su, shedan ya cire rai haka saboda kafuwar tauhidi a wajen. Amma wani hadisi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yalhaqanna rijalun min ummati bil mushrikina. Ana nan wasu mutane cikin al'ummata sai sun cire kansu daga musulunci sun koma cikin mushrikai, sai sun koma bautar gumaka. Shi ne yanzu abin da ake samu irin wannan yanayi. Bayan zamani ya yi tsawo, galibin mutane sun daina zuwa makaranta, sun koma kawai bin duniya. Karantarwa addini ta yi rauni, mutane kawai suna gana shi kenan, abin ya riga ya kafu. Alhamdulillah, ko ina akwai masallatai na juma'a da na khamsu salawat, ko ina akwai tsarin shugabanci, akwai yan agaji, akwai mabiya, akwai shi kenan kowa sai shanta. Ta ai mun riga mun ci su da yayi. Ashe da sauran yaki yana nan a bayan gari. To shi ne yanzu aka wayi gari, kaga cewa wannan mummunar aqida ta wajibul wujud, aqida ta ainihin ittihadiyya, ta ƙara dawowa ana yaɗa ta. An samu wasu fasikai, wasu gindikai a garuruwan musulmai, suna zuwa suna sake dawo da wannan ɓarna. Da aka fara da waƙoƙi, sai a ji wani shedani ya ɓulla a Zaria ko a Kano ko a Zamfara yana waƙa ta kafirci, yana ɗaukan haƙƙoƙin Ubangiji, yana danƙa su a gun wani bawa, a gun wani shehi, yana ɗauka, yana maganganu na zagi da ɓatanci ga Ubangiji. Kuma sai ka ji wannan waƙa ta yaɗu a cikin mutane, har ka ji mutane suna sakawa a rediyon motarsu ko a wayoyinsu suna saurara, wanda tsantsar kafirci ce. Alhamdulillah, wani lokaci a ƙasar Kano a hukumance an yi ƙoƙarin a hana wannan abu, har ma an yanke wasu daga cikin masu yin wannan fasadin hukunci an kai su gidan yari. Amma dai waƙoƙinsu riga sun yaɗa a cikin mutane. Ana nan kuma sai ka ji can wani ya ɓulla, ko ka ji wata shedaniya yarinya ta ɓulla a Nijar ko a wani ƙauye cikin ƙasar Kano ko Yobe, ta ce wai ita ƴaƴa annabi ce. Haka aka samu wata yarinya ana jin wani lokaci can baya, ko ta ce wai ita ɗiyar manzon Allah ce, wai ita ma yanzu ita ma ƴar Fatima ce kenan. Kuma aka dinga yawo da ita a kan raƙumi ana nuna ta wa mutane. Ba da zuba wannan ba, wata mata fito a Zariyar mu fa take birnin ilimi, ta ce wai ita tana gana annabi. Wata ƙoƙaɗɗiya haka, aka dinga hawa da ita ana ɗiban karama. Duk waɗannan jama'a ɓarna ce da take lalata imanin mutane da addininsu. Kuma shi imani, kamar yadda Malam Wahid Bali yake faɗa cewa mutum musulmi bai mallaki wani abu mai tsada kamar imaninsa. Babu abin da ka mallaka a duniya da ya kai darajar imaninka. Babu kuma abin da ya kamata ka tattara ka alkinta ka ga cewa ka rabu da duniya tare da shi kamar imani. Musamman saboda cikin hadisi Abu Dawuda, Nabi sallallahu alaihi wasallam labari yake cewa innal imana la yabla fi qalbi ahadukum kama yabla thawb. Illa shi imani yana iya ya kode, ya sube, ya lalace a zuciyar ɗayanku kamar yadda tufa yake kodewa. Haka sai tufa ka mai kyau, amma kullum a sha rana, a sha ruwan sama, a wanke, a goge, a wanke, a goge, sai ga fita daga haicin shi. To haka imani yake, idan ka bar shi baka cajinsa, baka koyon karatun addini, baka cajin tauhidinsa, to haka yadda ka san batirin waya yana yi ƙasa yi ƙasa, haikawa zero ko, to haka imanin ka zai wata rana. Sai ka waye gari babu imani a zuciyarka, to ka yi asara ke nan ta gaba kiɗa. Saboda ana nan sai waɗannan munanan abubuwa suka sake dawowa cikin mutane. Ga su nan a hankali a hankali suna ta yaɗuwa da sura mabambanta. Lokaci bayan lokaci akan samu wasu cikin masu hankalin sufaye, domin ba kowane sufi ne mabarnaci ba, sai sufaye bulat muke magana nan, waɗanda suka yi zurfi suka lalace, kuma ba su gina sufancinsu akan farfajiyar ilimi ba, kamar yadda muka ji tun a can farko. Wanda ba su gina sufancinsu akan farfajiyar ilimi ba, dama ba akan daidai suke ba. To haka a yanzu ma akwai sufaye wanda suke mu'tadilu, madaidaita ne, suna karatun addini, suna bin tafarkin Annabi sallallahu alaihi wasallama. Kuma yadda muke yaƙi da wannan munana aqidansu ma suna yaƙi da su. Ko da dai zaka ga wata siyasar rayuwa ko wani dalili na duniya ya sa mutum ba zai iya fita daga cikin sai ya dawo cikin izala ba. Amma idan yana da ilimi da hankali ya san abin barna ne ɓatace. Ko za ka ga in ya samu dama zai iya ambaton cewa ɓatace, amma ba zai iya fito abin ba saboda ya da wata maslaha ta duniya. Ko kuma saboda tun bayan izala sun riga sun ba shi haushi. Sai yana da wani wata sarƙaƙiya wani goal tsakanin shi da yin izara to bai shiga cikin su ko kuma ya riga yayi nisa a wurin akwai abin da in ka tashi kai nisa a cikin shi ba ka iya dawo akwai wanda misali yanzu in yayi shekara 20 yana sata Allah ya kiyaye ko ya ce to ba zai tuba ba tuba za ta mishi wahala ba wuya ya ga kai mutane garara sai ya ƙara sata saboda sana ta riga ta zama mishi al'ada ko mun gani yau kamar ba ta saba faɗa da miji ne duk wani da ba ta fasa yin faɗa da miji ko ta ce ta fasa za ta ƙare ne to ina nake so kai mu shine duk wannan muƙaddimar da nake so na kai mu shine muhimmancin karatun tauhidi da aqida a cikin musulmi shine abin da nake so na kai mu duk magana da ke muƙaddima da ke dan mu gane hadarin da muke ci irin karatun da aka yi a baya na addini game da aqida game da bayyana shirka da bayani akan bid'a da bayani akan hanyoyin bata wanda shine ya saita musulmin kasa suka shiga cikin alkhairin sunna da aka samu to a yanzu ma ya zama lazimi mu sake dawowa zuwa ga wannan karatu saboda wajibi ne akan ɗaiɗaya wa mu wadiya mu almajirai mu koma zuwa makaranta irin yadda duk mutumin da ya shiga izala to abu na farko da ake fara gane wani dan izala ne shine a ga yana zuwa karatu da ko ne yake da karamin shekaru ina yaro na sa'a duk wanda ka gani shi yana yawan fita daga anguwa da bulugul maram ko da kitabut tauhid yana runguma da shi haka kafin a ga yayi gemu kafin a ga ya dage wando kafin a ga komai da shi da zafin da za a fara gani shi duk inda ake wa azin da ka gani shi to alama ne akan ya shiga izala na ga nan da nan an dinka ma yayin shi hijabai da matan shi su shiga islamiyya tun ana zagin sa ana musu habaici ana musu waka basu damu ba ana dan izala mugun bawa basu damu ba har Allah madaukakin sarki ya ba su alladina in makkanahum fil ardi aqamu sala so da ka abin da ya zama wajibi akan mu akan kowa ya tsaya kan shi wannan fadan shin ina zuwa koyan karatun addini wanda regularly duk sati ko duk asabar da lahadi ko duk ranar juma'a ko tsakanin magriba da isha shin ina zuwa na koyi addinin musulunci dan tsira da imani na idan eh ne to sai in ci gaba idan a'a ne to san cewa lokaci yau da zan gyara abin da nake akai mu gyara mu sa iyalan mu su gyara a da idan mutum ya shiga izala in zai je wa'azi ko zai je karatu da iyalan shi tafi yanzu ko galibi sai mu bar iyalan mu suna san suna kallon fina-finai suna san suna rayuwar duniya suna san suna sharholin su ne kuma muna masallaci har yanzu za ka ga daga cikin abin da ya sa 'yan shi'a suke da tamasuki suke da kyakkyawan organization shine duk abin da suke da iyalan su ne duk wanda ya san dan shi'a ya duba ya gani za ka ga ko ne gidan yana nan ko baya nan ko yayi tafiya ko yana rayu ko bai rayu za ka ga iyalan shi suna ci gaba da zuwa tare da kan shi'a saboda mutane suke ma ba su bata ba jariri dan kankani ma ba su bar shi ba haka za su tsira shi gun wannan hanyoyin ƙasar nasu mu kuma da muke ta barkin alkhairi da addini mun kyale iyalan mu kai abinda muke yi daban da wanda su to ne daga cikin kuskuren da muka samu kan baci da ka mutan shi mu gyara wato lokaci yayi na komawa karatu da neman ilimi irin yadda aka yi din nan can bayan shekara 40 idan kai da bane ka duka shiga ajin manya idan baka iya karatun qur'ani baka duka shiga ajin koyon karatun alqur'ani idan ka iya ka duka shiga na hadda idan kai saurayi ne ka duka shiga ajin matasa idan kai budurwa ne ka shiga islamiyya in haka ba can aure ko ina a koma ci gaba da irin wannan karatun da aka saba sannan masu wa'azi da malamai da masu karantawa islamiyya su ma wajibi ne su canza syllabus ko manhajar karantawar su kada daya kai karatu ya zama kawai labari labarin auratayya labarin da gingimu labaran da na yanzu bayani akan wasu wayoyi da aka bugo mu malamin musu jayayya jefa kalubale wannan ba zai kai mu ba da kira zuwa ga muqabala ha a sanya qur'ani a karantar da shi ai tafsirin sa duk abin da ake nema na karatu akwai a ciki a sanya littafin aqida usulus salasa kitabut tauhid aqidatul tahawiyya lumatul itiqadil hadi ila sabilir rashad daga gaban ibnu taymiya daga gaban ibnu qayyim littafan Ibn Rajab al-Hanbali, littafan Muhammad Ibn Abdul Wahhab, littafan Muhammad Ibn Salim al-Uthaymeen, littafan Ash-Shaykh Allama Ibn Baz, da ire-iren waɗannan littafan, littafan Dan Godiyo, littafan Abu Bakar Gumi, littafan da aka san suna karantar da aqida mai kyau da manhaji mai kyau, wajibi ne a bada muhimmanci wajen karantar da su, wajibi ne a bada muhimmanci wajen haddatar da ƴaƴanmu abin da ke cikin littafan. Sannan kuma a yaɗa wannan karantarwa a ko'ina, ta shiga birni, ta shiga ƙauye. Sannan kuma wajibi ne wajen karantarwa mai amfani da harshen ilimi ba harshen tasha ba. Ilimi na da harshen shi sananne, harshe ne na mutuntawa, harshe ne na hujja, harshe ne ba na zagi ko ashariya ko cin mutunci ba. Wannan daga cikin abin da ya hana wasu da dama fahimtar abin da ake karantarwa. Ba daidai bane malami ya zo na dan dai karanta Al-Qur'ani ko hadisi kuma ya dige da cin mutuncin mutane ko aibata su ko ya musu laƙuba na batanci ko a maida majalisin karatun Al-Qur'ani yadda ka san gidan gala, ana ta raha, ana ta dariya, ana ta sharhoriya, so ake a ga majalisin karatun da addinin musulunci an samu natsuwa, ana tuna lahira. Nabi sallallahu alaihi wasallam yana wa sahabbai karatu, wani sahabi yake cewa muna zaunawa ne kamar an sanya mana tsuntsaye a kanmu, an ce kar mu motsa dan kaskar shi. Amma za ka zo ga majalisin karatu malam, wani malamin har ana dariya, ana kyakyacewa, wani malamin ya bada dama masu ta'aliki da masu kawo gulma, wani malamin shi da kanshi ne zai kafa gulmar ko ya kawo su wani bawan Allah ya zage shi ko ya aibata shi. Mutum ko da a kan ɓata yake, to kai adireshin ɓata kanshi ba shi mutum ba. Ta ga Al-Qur'ani kafin ya kawo sunan mutum sai wuri ya ƙure. Duk kafiran da suke shakiyanci a Makka gaba ɗayansu mutum ɗaya aka kama sunan shi shi ne Abu Lahabi. Amma duka sauran ba a faɗi sunansu ba, sai dai daga baya a ji labari cewa ai da wana ake wuri kaza da wana ake. Kai hata abin arziki ma idan mutum ya Al-Qur'ani indai ba annabin Allah bane shi ba, ba a kama sunan shi, sai a faɗi hukunci. Yanzu hatta kissar Aisha game da mai suna abu iski ko labarin da aka bayar cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un usbatun minkum, har aka gama kissar ba a bace suna Aisha a cikin kissar ba, inda aka ce Aisha ce. Kissar ashabul kafi ba inda aka bada sunan ɗaya daga cikin su, to amma tinta Allah sabal kafi wa raqini kamun min ayatina hadar. Kissar wannan annabi Musa da Khadir ba a faɗi sunan Khadir a cikin kissa ba gabaki daya. Isqala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma' al-bahrain aw amdi khutba, har an gama kissa ba a ce sunan mutumin gashi ba, dan ba sunayen mutane ne ke da muhimmanci, a'a masail din da za su rarraba tsakanin gaskiya da ƙarya, tsakanin shirka da tauhidi, tsakanin sunna da bid'a su ne da ke da muhimmanci. Sai haka ba dole sai ka kawo sunan mutum ka mishi batanci ko ka ce wani dan wani mutumin gari kaza kinanne ne, matsiyaci ne, shehi ne, ba sai ka ci haka ba. Amma abin da yake da barna a faɗi barnar, a faɗi hujjar ta gaba da zaman wata barna, ba sai an kawo sunan shi ba. Wanda yake jin da shi ake to da shi ake, sai dai shi ya ji cewa to mu an zage mu, amma kai dai baka faɗi sunan shi ba. To shikenan, na hakura da mukaddima. Malam shi tu zai ƙara sai insha Allah. Sallallahu wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sai tunda ku ce ne lokaci yayi wani. Muna cikin tashi, ina ba ku